Sashen Hausa ne na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a Jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba ana iya kama mu a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Haka kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a duk inda ake a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masauraro assalamu alaikum, Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Wani mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum yayi tsokaci game da tsarin ware naira biliyan 30 don bunkasa noma a jihar Borno da gwamnatin yayi.
Yanzu da shigowar sa shi da kansa ainihin abin da ya karantar kuma a jami'ar Maiduguri ya karantar da harkar noma kuma akwai mutane a kasa daga ainihin jami'ar Maiduguri malamin gogogo sun san waɗannan abubuwa.
To za kuma mu ji zanga-zangar masu ababen hawa a jihar Adamawa game da tsananin wahalar man fetur. Akwai kuma shirin mu na kallabi, haka zalika muna da labaran duniya wanda da shi zamu fara a yanzu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce bayan har-haren da ake kaiwa da ya hada da waɗanda aka kai a Brussels akwai buƙatar gaggawa ba dangane da batun nukiliya kaɗai ba amma har da ƙaruwar ayyukan ta'addanci. Shugaba Obama ya bayyana haka ne jiya Alhamis a gefen wajen taron koli kan harkokin tsaron makaman nukiliya da ake gudanarwa a nan Washington. Taron wanda shine na hudu da shugaba Obama ya shirya kuma ya kasance na ƙarshe ya zo ne a daidai lokacin da ake ƙara bayyana damuwa dangane da yiwuwar cewa mayakan ISIS za su iya amfani da makamai masu guba da kuma ayyukan nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi. Waɗansu shugabannin ƙasashen duniya da ke halartar taron sun halarci walimar cin abincin dare a fadar White House sun kuma hada da waɗanda ƙasashensu ke fama da ayyukan ta'addanci kai tsaye. A wata walima da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta shirya, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce akwai lokutan da aka fuskanci rashin ci gaba harkokin tsaron ayyukan nukiliya kuma har yanzu akwai gagarumin aiki a gaba. Sai dai ya ce duk lokacin da muka dauki mataki, mataki ne da yake nisan tamu da hadari. Don farko shugaba Obama ya gana a lokuta daban-daban da shugabanni da dama.
Masu gabatar da ƙara a ƙasar Belgium sun ce za a iya ta sake yarmadugun harin ta'addancin da aka kai birnin Paris zuwa ƙasar Faransa. Ministan harkokin shari'a na ƙasar Faransa, Jean-Jacques Yeuvoz, shine ya bayyana haka a jiya Alhamis. Ya ce yana kyautata zaton za a ta sake yar Salah Abdussalam zuwa birnin Paris cikin kwanaki 10 masu zuwa. Lauyan Abdussalam Cedric Moyes ya ce wanda yake karewar ya amince da a tura shi zuwa Faransa. Ya ce Abdussalam yana so ne a sani cewa zai ba hukumomin kasar Faransa haɗin kai abinda yake so a sani kenan. Wani lauyan nasa kuma a baya ya bayyana bayan kama shi a ranar 18 ga watan Maris da ya gabata cewa zai kalubalanci ta saƙiyar shi Abdussalam zuwa kasar ta Faransa. Babu wani tabbacin abinda yasa aka ya sake tunani. Ana zargin Abdussalam da taimakawa wajen kulla makarkashiyar har-haren ta'addanci da aka kai a ranar 13 ga watan Nuwambar bara a birnin Paris da ya kashe mutane akalla 130 a wurare daban-daban. An ce ya daukar wa ƴan kunar bakin wake hayar dakunan hotel kuma ya sai musu nakiyoyi. Wani mai gabatar da kara na kasar Faransa ya ce Abdussalam ya yi shirin tarwatsa kansa a bakin filin wasan kwallo amma kuma daga baya ya janye hakan.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hamshakin attajirin nan dan takarar shugabancin Amurka karkashin tutar jam'iyyar Republican da ke kan gaba Donald Trump ya sake samun kansa cikin wata sabuwar matsala jiya Alhamis bayan da ya kira da a hukumta matan da suka zubar da ciki muddin an haramta yin haka a kasar. Ko da yake yan sa'o'i bayan nan ya janye wannan magana. A wata hira da tashar CNN game da kalaman da na Trump, kakakinsa Katrina Pearson ta ce babu shakka wannan barin baki ne. Ta ce dama Trump yana gagarumin goyon bayan 'yancin mata na neman taimakon ma'aikatan lafiya, amma yanzu yana goyon bayan haramta zubar da ciki da sharuɗa, sai kuma zai kuma goyi bayan hukumta likitoci da suka zubar wa matan da ciki ba matan ba. Idan kotun koli ta soke hukuncin yankewa da aka yanke shekaru 40 da suka shige da ya bada 'yancin zubar da ciki. abokan hamayyar Trump duka biyu, gwamnan jihar Ohio John Kasich da dan majalisar dattijai daga jihar Texas Ted Cruz, dukansu suna adawa da 'yancin zubar da ciki. Binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna kashi 70 cikin 100 na mata ba sa goyon bayan Trump yanzu. Kalaman na Trump dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da ya kare manajan yakin neman zaɓensa Corey Lewandowski, wanda ake tuhuma da murɗa hannun wata mace 'yar jarida da take ɗaukar hoton yakin neman zaɓen Trump ɗin a jihar Florida cikin watan Maris.
Mai yiwuwa ne a kafa gwamnatin riƙon ƙwarya ta haɗin kan ƙasa kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙata a Sudan ta Kudu cikin makonni biyu masu zuwa, kamar yadda hukumar sa ido ta tantancewa ta majalisar ta faɗa a jiya Alhamis. Festus G. Mogwai, shugaban hukumar kuma tsohon shugaban ƙasar Botswana, ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa duk da saba ƙa'idojin tsagaita wutar da aka yi, ya an sami ci gaba matuƙa kwanan nan da zai ba da damar kafa gwamnatin ta riƙon ƙwarya. Kimanin manyan jami'an ƙungiyar Sudan People's Liberation Movement SPLM a takaice guda 230 daga ɓangaren hamayya ne suka koma birnin Juba, babban birnin ƙasar, tun ranar 24 ga watan Maris ɗinnan da ya gabata. Haka kuma ya ce ƙungiyar SPLM ɗin ta ce yanzu ba ta da wani sharaɗi na komawar shugabansu Riek Machar muƙaminsa na shugaban ƙasa, wanda hakan yana iya ba da damar yin gwamnatin ta riƙon ƙwarya a cikin tsakiyar watan Afrilu. Mun kawo muku labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Gwamnan jihar Borno Kashim Shatima ya bayyana cewa ya ware naira biliyan 30 don bunƙasa noma a jihar ta Borno. Ya furta haka ne a fadarsa na wata ziyara da aka kai masa a fadarsa. Wannan ce ta sa na tuntuɓi mai fashin baki Dr. Khalifa Dikuwa. Shin dakta, ya kuke kallon wannan al'amari ne game da maganar da shi gwamnan Borno ya furta?
Dama jihar Borno jiha ce wanda aka santa da noma, kuma jihar da take da ainihin tafkin Chadi. Tsawon shekaru shi gwamnan Borno Kashim Shatima ya karbi mulki lokacin da ake da tashin hankali, mutane ba su samu sun yi noma ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, kafin ma isa tsawon shekaru aka yi siyasar harkar ruwa daga Ubangi. Ruwa baya faduwa a cikin tafki. Ya mayar da wajen kamar gabaɗaya ba a noman kirki, kuma an daura mana talauci da rashin abin yi. Kasan a siyasar duniya waɗannan abubuwa da su ne ake fara abubuwa a bayan fage domin a bata a ƙasan. To shi ne yanzu da shigowansa shi da kansa ainihin abin da ya karanta. Ya karantar kuma a jami'ar Maiduguri, ya karantar da harkar noma kuma wajen tattalin arziki, wato agric economy, kuma yana da ilimin yin wannan abun. Kuma akwai mutane a ƙasa daga ainihin jami'ar Maiduguri, malamin gwaggwaggo sun san waɗannan abubuwa. Kuma akwai hukumar Bosama na jihar Borno, kuma akwai ma'aikatar noma. Idan aka hada da wannan kuma da tallafi na yanda ya dace da ainihin abun da shi shugaban ƙasa ya sa gaba wajen inganta harkar noma da a fitar da ma'adinai, sabani abin da suke yake faruwa a baya cewa kawai daga man fetur ne ake samun kudaden shiga. Yanzu da kunya ne ma musamman ma arewacin Najeriya gaba da kasance sai da an shigar da abinci daga waje da sauransu. Waɗannan abubuwa su ne idan aka koma ainihin noman zamani da kuma irin na harkar kifi, irin na dabbobi da sauransu. Idan aka hada gaba da hannu da kudade, na san cewa kudin nan ma biliyan 30 a gani na kamar idan aka fara ya kasa za a iya a samu inda za a samu bashin da babu ruwa, inda suka nema su jihohin arewa gaba da suka tashi suka je nema da babu laifi. Idan aka shigar to za a iya a ci moriya wannan bayan shekaru akalla a shekaru 6 ta wahala. Za a samu canjin da inda za a yanka ma yara da uwar su kaya za a zauna lafiya ka gane to idan aka hada da wannan da kishin kasa babu barna babu siyasa a ciki a hada da mahukumar tafkin Chad Basin da ilimin nasu da sauransu duk da cewa kayakin nasu a baya aka ce sun tsayar da su amma suka ce sun bata wasu waye yashe ne suka binne su da sauransu abinda suka saba yi a baya amma yanzu an zo gaskiya gwamnatin nan da gaskiya ce
me zaka ce wa mutanen da suke jihar da sauran jihohi ma misali akan maganar inganta noma din nan ne
magana inganta noma a nuna ma samarin namu cewa ba shi aikin gwamnati ba shi bane kullum aiki ba noma shine tushen arziki mutanen mu su koma su yi noma kuma a inganta a taimaka musu da bashin mara ruwa kuma a ba su lokaci a nuna musu da irin masu ilimi daga jami'a daga kolejin namu irin na lawan makarantar noma da sauransu a taimaka musu hada da shugabannin nasu na kakanni wanda suka fi kusa da su kowace jiha kowace karamar hukuma a ce mata ga abin da aka kayyade za ku nome kuma duk abin da kuka samu kun ku sayar da su a kasuwar nan ma gwamnati za ta saye kuma za ta iya adana su ko kuma ta fitar da su waje babu asara cikin aikin noma kuma a tallata ta fannin radio wanda na san cewa radio namu da sauransu duk abubuwan sun wargaje ba su kai kauyukan namu a kai musu wadannan abubuwan su ji da yarukan nasu wata wahala tana iya mayar da mutane cikin hayyacin su su yi kishin kansu su yi kishin kasarsu ni tunani na abubuwa za su mike a cikin lokaci kadan ba za mu dade ba insha Allah
to muna godiya Dr. Khalifa Dikuwa da ka samu magana da mu a wannan lokaci sai kuma wani jikon in Allah ya kai mu
masha Allah
naje bikin manoma na gano wasa da garma kira ce take ce girma abinci ko ina ne girma
To a jihar Adamawa kuma masu ababen hawa ne suka yi zanga-zangar cewa tsadar man fetur fa tana ci musu tuwo a ƙwarya. Ga rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga jihar.
Matsalar karancin man fetur na fakara ta'azzara a jihohin Taraba da kuma Adamawa, lamarin da ya kai masu ababen hawa kan fashafe awanni ko kuma kwana a layukan mai, yayin da wasu lokutan ma akan dambace da kuma baiwa hamata iska, kamar da yadda nitar a wani gidan mai da ke Jalin Gofa da jihar Taraba. Su dai masu ababen hawa kamar zargi dillalai da kuma su da kuma mai wato ƴan NATO da cewa suke kawo wannan matsala kamar yadda waɗannan masu ababen hawan ke korafi
amma akwai wasu wanda suke zagon ƙasa amma dai muna fata kada Allah ya ba su nasara Allah ya ba wa shugaban ƙasa nasara akan bisa ga hanyar gaskiya da ya tsara muna zuwa mu bilayi mu samu fasinja in ba mu samu mai mai saukin nan ba aikin duk bara mu gane ba ga munan da iyalai
to wahalan mai dai muka mun rasa gane daga ina matsalar take kowanne sati muna tsammanin mai zai wadata sai ya zaman to gashi sai gidan mai daddai zaka samu a gari amma man ka fita bayan gari zaka samu mai din sai dai a ba farashin gwamnati ba zaka same shi 160 170 amma kuma a wadace
saboda wani lokaci ma aka iya ba mai a cikin gari amma kila ka iya ka je bayan gari kila ka gaji ka samu mai to wannan abubuwa ya kamata gwamnati su duba
to sai dai kuma a martanin da suka maida hadakar kungiyar dalalaman fetur a Najeriya Imran Rashin Jiyon Adama da Taraba sun fa musanta wannan zargi kamar yadda sakataren kungiyar Comrade Abdul Malik Bello ke cewa
kukan da muke nan cewa shine an ce mana musayar naira 86 da kobo 50 a tsakanin wannan riba ne difference ba wannan abubuwan da aka ce an baka a ciki zaka cire waɗannan expenses ba a referring expenses na kuɗin mota ma a ciki sai aka wayi gari yau mutumin da zai sayar maka kayan nan wanda shi an ce sai sayar maka naira 77 da kuma 50 nan shi ake biya subsidy ba mu ake biya ba don mu ana biya mu haulage ne transport shi ne gwamnati take biyan shi tallafi kayan shi ya shigo ƙasar nan wanda a lissafin sa ya kamata ya sayar naira 100 sai gwamnati ta ce masa babu za mu baka tallafi ka sayar mutane a farashin gwamnati to bayan gwamnati ta yarda za ta ba shi tallafi still kuma sai ya je sayar da kayan shi naira 100 kuma ana ganin shi kaga yana da tallafi biyu zai karbi tallafi a wajen gwamnati gashi kuma yana karban tallafi a wajen masu sayan mai ya ƙara kuɗi wannan shi ne abin da yake faruwa wanda suke da wannan haƙƙi a wancan wurare na deport nan su suke da haƙƙin sa wannan abu a ido su gani domin kamar yadda na gaya maka a yanzu haka da nake maka magana na abin da ake sayar da kana private deport na naira 125 yau ake sai da shi a private deport kaga ya shuti ma ya wuce wannan na gwamnati saboda haka wayan da suke da wannan haƙƙi na duba waɗannan mutane waɗannan wurare wannan abin ba abu yake yi shi ba wannan abu yana fili saboda haka muna kira wa gwamnatin nan idan tunda muna wannan na canji don Allah a saka ido a waɗannan wuraren, wataƙila akwai wanda suke nan suke saba dajin gwamnati a waɗannan wuraren ne.
A kullum ne jami'an kula da maraba albarkatun man fetur a Najeriya DPR kamace suna kokari na magance wannan matsala. Mr. Kim Musa dake zama jami'in hukumar ta DPR mai kula da jihohin Adamawa da Taraba yace a kullum suka hukunta duk wani gidan mai dake saba doka, inda ma ya bada misali da abin da ke faruwa.
Ayan an kawo su cikin jihohin mai din filling station, daga nan kuma sai mu tabbatar cewa mai din an soke duka, kuma an sada shi akan kudin da gwamnati tarayya sun umurce mu. Ba kuma za mu tabbatar cewa kuma ba kattata da mai din ba, kuma ba boye mai din ba, kuma ba yi wasu ayyuka wanda bai kamata ba. Haka din dai bugu da kari dai muna aiki ne da SSS, Department of State Service, kuma PPMC. To duka dai muna aiki dai don aka samu lokaci sai a ji labari cewa ai wani station, petrol station, tana sayar da mai da dare ba tare da izinin mu ba, ko kuma ana janye mai din.
Yanzu dai yan bambaruti ne ma ke cin karen su babu babbaka, inda ko sukan kasa hajar su a bakin hanya ba tare da wani tsoro ba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan.
Allahu kai gayo sassanya zazzafa a wannan rayuwa,
sanni zabi a wannan duniya,
kullum halin mun gode Ubangiji da ka azirta mu da wannan rayuwa,
arziki na samun mu a duniya.
Allah kai kai mu mutun sibiyu, daga nan muka dinga yaduwa, kai kai jinsin semeti kai hameti mi rayuwa,
daga su akai jinsin duniya.
Allahu ya kadai ta shishi kadai dan adam ko akwai yawa,
bayan kai ne mu sai kida
jinsin dan adam da yawa yake, kabilan duniya da yawa suke, mun gode wanda ba abincike, masanin komai duk inda yake, mai umarni mu zauna lafiya,
mu so juna jama'a, mu zauna lafiya, rayuwa soyayya ce sirri sama lafiya.
Allahu shi halitto su yawa zo shi a wannan duniya, mata miji zaman su lafiya, soyayya mai kau da hasaniya,
su sirri zama lafiya,
da da uba akan samu shakuwa, inda su a ji daɗin duniya,
uwa mai son a so ɗanta duniya,
kishiya da kishiya suna zama, inda so san babu hayaniya, jinsi jinsi kabilu na zama, inda so san babu kazaniya,
arziki ya karo a duniya,
ko da addinin ku da ban yake, so na sa a shaku a san sake, har ai aure da juna hakan yake, rayuwa jin daɗin ina yake, in babu so san ba zama lahiya.
To Allah ya ci gaba da bamu zaman lafiya. Ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka dake Washington a gundumar Columbia. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da Farfesa Aisha Madawaki Isa ta Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto. Yau za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na tambaye ta. Duk da ci gaban da ake samu ta fannin ilimin mata ko ta gamsu da yadda mata ke taka rawa a fannonin al'umma daban-daban, sai ta ce,
"To, alhamdulillah, kuma na ji daɗin da kin kace an samu ci gaba."
Eh.
Don kullum yana ina cewa mata sun tsaya, ni sai in ce ban ga ci baya ba. Saboda dai in kowanne fanni in kanka duba, an ta ilimin ci, a da mata nawa ma suke da ƴanci. In kika duba fannin siyasa, a da mace za ta ko fitowa ma ta tsaya layin zaɓe. Bali har ta zaɓi wani. Saboda haka idan ana batu mai ci baya, babu ci baya, ci gaba ne. Daidai da ci gaba ɗan a ce kila ba a gamsu da yanda abubuwa suke tafiya ɗin ba. Amma alhamdulillah yanzu in kika je jami'a mu, misali za ki ga mata da yawansu yanzu suna da takarda da tafarsuki. Da yawansu ga su nan suna neman su zo su yi digirinsu na biyu. Ga su nan suna applying su zo su yi digirinsu na uku. Saboda haka muna samun mata. Ya abin da kawai abban gamsu da shi ba. Irin guraben da har yanzu mata ba su cimma suka tsaya wuraren nan ba.
Kamar wani gurabe kenan?
Mace take fito ta tsaya a zaɓe ta. Har yanzu muna da wannan matsala ɗin a nan arewa. A arewa kuma a nan ɓangaren namu. Yanda mace za ta fito ta shiga siyasa su tsaya kuma maza su je su jera mata baya su zaɓe ta. Har yanzu muna da wannan matsala. Mu dai Sokoto har yanzu mu samu mace da ta tsaya aka zaɓe ta a wani muƙami ba. Na siyasa ko na sai kawai wanda za a ce an yi appointment ɗinta. Yawanci su mun ka samu kuma alhamdulillah sannan ana ƙara yawan mata ɗin wurin da ake appointment ɗinsu a office.
To Farfesa, me kike gani ke janyo waɗannan matsalolin duk da ɗan ci gaban da ake samu ta fannin siyasar mata?
Sai to har yanzu kin ga akwai matan da suke ganin shugabancin mace yana da babba abin nan ne. Ana nan har yanzu ana tattaunawa akan waɗanne irin amai mace ya kamata ta riƙe. Na san malamai sun yi ta magana akwai mukaman da ake ganin cewa a'a bai kamata a addinance mace ta riƙe waɗannan mukamai ɗin ba. Amma kuma akwai inda sun ka tattauna suka nuna akwai mukaman da mace tana iya tsayawa a zaɓe ta. Amma yawanci zan ce saboda al'ada. Yawanci al'adar mu abin da an ka gani mace dai kamar tana da me za a ce mata ɗan rauni wanda za su ga koda wani abu suke so da wuya su iya zuwa su samu mace su ce ga abin da muke bukata daga mace. Kamar kasawa suke gani. Kamar yanzu mu mun ce abin da ya sa muke son mu ga matan mu sun tafi wurare. Saboda mu muka san matsalar mata.
Haka.
Saboda kuma an gwada mata an ga mata da yawan riƙon amana da tsayawa a kan gaskiya. Don haka sai su ga cewa ai idan aka sa mace a wasu wurare za a samu matsala. Shi suna cewa ba mu da mata masu ilimin da za su riƙe mukamai. To yanzu alhamdulillah ga mata nan sun taso da za su iya riƙe mukamai nan. Abin da za a ce a mace lalurori ta fi yawa. Idan an ka ba ta mukami kila yau. Ciki goza goyo. Iri ya hana ta kaza. Kin hari su akwai irin waɗannan abubuwa ɗin da suke zuwa against mata.
To Farfesa, yanzu kuma bari mu dawo fannin ilimi. Shin waɗanne irin matsaloli ne kike gani mata suka fi fuskanta a fannin boko ko in ce a makarantu? Musamman ma dai makarantun da ke gaba da sakandare.
To kin ga kamar a kwaleji gaskiya matsala ta farko zan danganta ta da fatar uwaye. Idan uwaye ba su da hali sosai. Wanda yake neman abincin da ya sa ga bakin shi. To kuma tunanin ne ke cikin kanshi. Na biyu kuma shi ne kamar yadda muka ce shi ma kanshi tsari ɗin yana da wata matsala. Sai idan muka ce akwai kamar yanzu nan arewa. Kowane tsari za a yi alhamdulillah na ga gwamnan jihar Sokoto ya fara tunanin irin fitowa da wasu tsare-tsare waɗanda za su yi daidai da tunani da kuma zato da abin da mutanen jihar Sokoto suke bukata daga fannin ilimi. To idan aka ce a daidai bukatar mutane a tsara ilimi daidai bukatocin mutane to za a samu fa'idar karatu. Amma idan ba a yi tsari wanda ya cimma burin mutanen jiha ba to lallai za a samu mishkila. shi a abu na gaba wanda ke hana. Sannan kuma abu na uku wanda shi ma kanshi yakan sa uwaye su dan yi tare-tare su yi baya-baya da wanda akan samu irin cases ɗan an ɓata yaran makaranta. Kuma suka ɓata yaran makaranta malaman makaranta. To kin ga da mutum ya ji wannan kin ga zai tsare-tsare na kai iya ta makaranta saboda bai san me ke faruwa da ita a makarantar ba.
Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya 20 namu na yau, sai kuma mako mai zuwa in Allah ya kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar. Yanzu a madadin babbar baƙuwar tamu Farfesa Aisha Madawaki Isa da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin, Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke bar mana a wayar tarho da muka tsakuro.
Rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na BOA mai magana Garba Ibrahim Dabur Makaho Azare mataimakin kungiyar Voice of Kasabo. A hakika mu ƴan Najeriya muna karabawa ƴan kome ƴan Najeriya hakuri bisa samun kanmu da muke a cikin wahalhalu da tsadar kayan masarufi da abubuwa wanda muka tsinci kanmu a ciki, wanda wannan ya samu ne a sakamakon yin gyara da shugaba Muhammadu Buhari yake kasancewar kurakuran da aka samu a kasan nan. Dole ne shi fa ba zai fara aiki ba, dole sai ya gyara kurakure da kuma yin da kuma har yanzu ba a yi budget ba, budget bai fara aiki ba har ga Allah da sauran budget din gwamnatin ake yi. To ya kamata ne wannan gwamnatin ujiri kuma da yardar Allah yadda muke gani a kafafen watsa labarai ake mana alƙawarruka insha Allah kuma ya zo kashi. Haka babu abin da zamu ce Muhammadu Buhari sai mu sa shi a cikin addu'a abin da ya alƙawari Allah ubangiji ya bashi ikon cewa. A hakika talaka yana cikin hali komai annin kamar ku kan shinkafa suga kayan masarufi komai ya nu kuma talaka yana cikin wani hali. Da haka muna kira ga jama'a ba kuka mutum ya kamata ba a mu sai addu'a Allah bashi ikon cewa wannan alƙawari da ya dauka insha Allah da dabbar Allah komai ya kusa zuwa ƙarshe da ikon ubangiji Allah ka tabbatar mana da wannan alƙawari da ya dauka. Allah kuma ya taimaki Najeriya, Allah ka ba mu zaman lafiya a Najeriya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Rafata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Sake Madugun ƴan adawa na Niger Hamma Ahmadu da kotu ta yi tamkar ihun kabanza ne, kuma ya tona wa gwamnatin Niger asiri cewa dama a shaida gangan aka daure shi. Ya Allah, bokaye ne suka gaya musu cewa in suka bar shi yana waje yana yawo yana campaign ba za su ci zaɓe ba, jimana jam'iyya mai mulki kenan. Kuma ya tabbatarwa duniya cewa da kotu da hukumar nan ta zaɓe ta sani da gwamnati mai ci ƙarƙashin jagorancin Muhammadu Yusufu duk bakinsu ɗaya. Sun haɗa baki ne su tauye 'yancin 'yan Nijar.
Ba za mu rufe shirin ba sai mun ji labaran duniya amma a takaice.
Haka yake shugaban Amurka Barack Obama ya ce bayan har-haren da ake kaiwa da ya hada da waɗanda aka kai a Brussels akwai buƙatar gaggawa dangane da batun nuclear, ba na nuclear kaɗai ba amma har da ƙaruwar ayyukan ta'addanci da nufin daƙile su. Shugaba Obama ya bayyana haka ne jiya Alhamis a gefen wajen taron ƙolin kan harkokin tsaron makaman nuclear da ake gudanarwa a nan Washington. Taron wanda shi ne na hudu kuma na ƙarshe wanda shugaba Obama ya shirya ya zo a daidai lokacin da ake ƙara bayyana damuwa dangane da yiwuwar cewa mayakan ISIS za su iya amfani da makamai masu guba, kana kuma da batun ayyukan nuclear da Koriya ta Arewa ke ci gaba da yi. Masu gabatar da ƙara na ƙasar Belgium sun ce za a iya ta sakiyar madugun harin ta'addancin nan da aka kai hari birnin Paris zuwa ƙasar Faransa. Ministan harkokin ƙasa wato harkokin shari'a na ƙasar Faransa Jean-Jacques Varus ya faɗa jiya Alhamis cewa yana kyautata zaton za a ta sakiyar Salam Abdusalam zuwa birnin Paris cikin kwanaki goma masu zuwa. Lauyan Abdusalam Cedric Mose ya ce wanda yake karewan ya amince a tura shi Faransa. Ya ce Abdusalam yana so ne a sani cewa zai ba hukumomin ƙasar Faransa haɗin kai, abinda yake so a sani kenan. Hamshakin attajirin nan ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Republican da ke kan gaba Donald Trump ya sake samun kansa cikin wata sabuwar matsala jiya Alhamis bayan da ya kira da a hukumta matan da suka zubar da ciki muddar an haramta yin haka a ƙasa.
To da takaitattun labaran muka zo ƙarshen shirin a madadin ita Grace Alheri Abdu da ta yi gabatarwa sai kuma Cibahiro Dodone da ya jagoranci shirin. Sai injiniyanmu na yau Mr. John Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.